This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. Ko kuma ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muka sake shigowa da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji ra'ayoyin waɗansu mazauna jamhuriyar Nijar dangane da takun sakar da ake tsakanin ƙasar Saudiya da kuma Iran. Ibrahim Alfa'ame zai shigo da maimaitin ciki da gaskiya, Mustapha Nasir Batsari ya gabatar da sharhin jaridun Najeriya. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Koriya ta Arewa ta ce ta yi nasarar gwada harba bom ɗin hydrogen a yau ɗinnan Laraba. Sanarwar wadda aka yi ta gidan talabijin ɗin gwamnatin ƙasar ta zo ne ƙasa da wata guda bayan da shugaban Koriya ta Arewar Kim Jong-un ya yi ikirarin cewa ƙasarsa ta ƙirƙiro bom ɗin hydrogen. A lokacin Amurka da sauran ƙasashe sun yi watsi da ikirarin nasa. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce ba ta tantance gwajin da Koriya Arewar ta ce ta yi ba. To, amma tana mai yin Allah wadai da duk wani mataki na saɓawa ƙudurin kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya. Mai magana da yawun kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ɗin Ned Price ya faɗi a wata takarda cewa Amurka ta sha jaddada cewa ba za ta lamunta da duk wata Koriya ta Arewa mai makamin nukiliya ba.
Jiya Talata, hukumomi suka zakulo gawarwakin ‘yanci rana aƙalla 36 ciki har da yara da dama waɗanda ruwa ya cinye su nesa da gaɓar Turkiya, bayan da jiragen ruwan da ke ɗauke da su suka tuntsire sanadiyar tangaɗin teku yayin da suke ƙoƙarin isa tsibirin Lesbos na ƙasar Girka. A cewar jami'ai da rahotannin kafafen labarai, an ceto 12 daga cikin ‘yanci ranar. Ba a tantance adadin jiragen ruwan da suka nutse a sanadiyar iskar da kan auku a wannan lokacin ba. To, amma kafar labarai ta Dogon ta ce abin ya shafi aƙalla jiragen ruwa biyu. An tsinci gawarwakin aƙalla 26 a gaɓar tekun Arbalik, yayin da sauran kuma aka tsince su a gaɓar Dikili, wani wurin shakatawa mai tazarar kilomita kimanin 50 daga Ivalik.
Shugaban Amurka Barack Obama ya zayyana hanyoyin da zai bi wajen daƙile yawan kashe-kashe da bindigogi a ƙasar a yayin wani jawabi mai so sarai da ya yi ga Amurkawa jiya Talata, inda ya ce mutane na mutuwa kuma kullum akan ba da hujjoji marasa gamsarwa na dalilan kasa ɗaukar matakai. Obama, wanda ke jawabi a ɗakin gabas na fadar White House, zagaye da waɗanda harbin bindiga ya shafi rayuwarsu ta hanyoyi daban-daban, da waɗanda aka kashe musu ‘yan uwa da bindigogi, da ƙungiyoyin rajin taƙaita wanzuwar bindigogi, da kuma ‘yan majalisar dokokin Amurka. Ya cicciki majalisar tarayyar Amurka saboda kasa amincewa da kafa dokar gindayen tsauraran matakan taƙaita wanzuwar bindigogi. Yana mai kiran ‘yan majalisar tarayyar Amurka da sauran Amurkawa da su yi ƙarfin hali su ɗau ƙarin mataki. Kowace shekara harbe-harben bindiga na laƙume rayukan Amurkawa sama da 30,000 ta hanyoyin kisa na mai kan uwa da wabi da masu kashe kansu da tashe-tashen hankula a gidaje da dai sauransu. A cewar fadar ta White House, wannan batu ya janyo zafaffar muhawara tsakanin Amurkawa masu sukar matakan na cewa ba za su daƙile kashe-kashen da ake yi da bindigogi ba, kuma hakan yin karan tsaye ne ga gyara ta biyu ta kundin tsarin Amurka, wacce ta halatta ma Amurkawa mallakar bindigogi.
To, kuna cin labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ta ce tana kan binciken wasu sabbin zarge-zarge na lalata ƙarfi da yaji da kuma cin zarafi da ake ma sojojin tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a babban birnin ƙasar. Tawagar, wadda ake kira MINUSCA a taƙaice, bata bayyana dalla-dal za zarge-zargen ba a bayanin da ta yi jiya Talata. To amma ta ce wasu jami'an asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya sun gana da wasu da abin ya shafa, waɗanda duk 'yan mata ne kuma suna taimakonsu da jinya da kuma kiwon hankalinsu. A baya an sha zargin sojojin tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da laifukan lalata har sau 15 a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiyar. Waɗannan zarge-zargen sun sa har sai da sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya kori babban manzon Majalisar Ɗinkin Duniya ƙasar Babakai Gaye a watan Agustan bara.
An ɗage tattaunawar zaman lafiya tsakanin gwamnatin Burundi da ƙungiyoyin adawa ba tare da faɗin ranar da za a ci gaba ba. Tattaunawar wacce aka fara a Uganda a watan jiya da an tsaida yau Laraba ce don ci gaba da yinta a birnin Arusha na Tanzania. To amma wani babban jami'i a ma'aikatar harkokin wajen Burundi mai suna Joseph Bangurumbuna ya faɗi jiya Talata cewa gwamnati ba za ta shiga tattaunawar ba saboda an saka wasu da ya ce masu goyon bayan tashin hankali ne. Shugaban Uganda Yoweri Museveni na ƙoƙarin sasanta dambarwar siyasar Burundin, wadda ta biyo bayan sanarwar da shugaba Pierre Nkurunziza ya yi a watan Afrilun bara cewa zai tsaya takara karo na uku. Tun sannan tashin hankula tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zanga da kuma jerin hare-hare a Bujumbura, babban birnin ƙasar, sun yi sanadin mutuwar mutane sama da 400.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Yayin da ake ci gaba da tada jijiyar wuya tsakanin ƙasar Saudiya da Iran, waɗansu mazauna jamhuriyar Niger suna masu ra'ayin cewa kamata ya yi ƙasashen su nemi hanyar sasantawa da juna. Wakilin Haruna Mamman Bako ya ji ta bakin waɗansu 'yan jamhuriyar Niger ɗin kuma ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
A cewar Malam Mamman Sani Ismaila Memba a mazhabar Shi'a a nan garin birnin Kwanni, kasashen yamma ne ke hukka kasar Saudi Arabia domin kawo tarnaki a gabas ta tsakiya, musamman kuntata ma kasar Iran.
Da yake in kuka duba ina jin kafafen yada labaru daban-daban suna faɗin irin abubuwan da suke gudana, to dama nan abu azazzan abu ne. To kuma abun sai zama kaman kishi, marmakon a tsaya a bincika menene ke kawo matsaloli a shari'a a zamna wuri guda domin addini ne ci gaba, to sai ana ta irin waɗannan abubuwan. Kamar misali, ita Saudiya ta yi takane gabanin wannan kisan. Ta so Iran, sai kake jin Amerika tana maganan abugi Iran. Saudiya ta so ta tura ta tabuge Iran, sai dai ita Saudiya da Amerika ta ki, sai Saudiya ta so ta yanke hulɗanta da Amerika, amma yanke hulɗanta da Amerika akwai matsala.
Sai dai a cewar na'ibin masallacin Ahlus Sunna na nan garin birnin Kwanni Malam Jadi, a lokacin da muke tattauna da shi a yau da sahi, ya ce a nasu bangare su ba su yarda a ce ƙasar Saudi Arabia ce ke yin haka ba domin karya tattalin arzikin ƙasar Iran ko kuma neman kasashen duniya su kaurace mata.
Ba wanda ya kare arzikin wani mutum sai Allah. Sannan Iran ba ta ci da Saudiya, Saudiya ba ci da Iran. Kenan a ce wani ya karya tattalin arzikin wata ƙasa, wannan ba gaskiya ba ne. Illa iyaka Iran tana da mai, Saudiya tana da mai. Kenan a ce wani ya ce sai ya ga bayan wani, to gaskiya wannan ni dai ban goyi bayan wannan ba, kuma ba ni da wannan ra'ayi.
Tun lokacin da kasar Saudi Arabia ta aiwatar da kisa ga mutane 47 'yan Shi'a, daga cikin su har da Imam Munir Bakr al-Munir, a ko ina a cikin duniya musamman a kasashen nafiyar Afirka, hankula sun ka soma karkata akan yanda abin ke ci gaba da daukar sabon salo na diplomasiya tsakanin kasashen guda biyu. Haruna Mamman Bako, birnin Kwanni, ni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Allah karimun gani rahimu, shirai dare janna shin yayi rana, dan adam mai wuyan gane hali, bin adam mai wuyan gane hali. Wata ran mutum aina kan muna nama, wata ran mutum. kai ga dan mona dama wannan nan mutum ai yakan dada dama wannan nan mutum kai kake dada dama o dan adam mai wuya gane hali o bil adam mai wuya gane hali sha'anan mutum ne yakan firgita ne lamarin mutum ne yakan gingiga ne lamarin mutum ne yakan maguza ne sha'anan mutum to ikan ba ni haushi wataran mutum to ikan dada damun hababin adam mai wuya gane hali in an yi ruwa ka ce an yi ruwa in an yi sanyi ku ce an yi sanyi in an yi rana ku ce an yi rana in an yi zafi ku ce an yi zafi adam mai wuya gane hali in an yi ruwa ku ce an yi ruwa in an yi sanyi ku ce an yi sanyi sha'anin mutum ne ikan ba ni ha a gashi can mutum mai wuya gane hali
haka yake to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu mu agogo ma'anan Washington na cewa karfe 2:11 na asuba ga Ibrahim Alfahmed da maimaitin ciki da gaskiya
Jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a wannan sabuwar shekarar miladiya ta 2016 Wasu daga cikin muhimman batutuwan da wannan fili na ciki da gaskiya ta bawa shekarar da ta shige ta 2015 sun hada da kashe wani bawan Allah mai suna Jamilu da ƴan civil defense suka yi a garin Sokoto a cikin shekarar ta 2015 kuma wani lauya ya tuntube mu kan wata mace da ƴan sanda suka ci mata zarafi a garin Dankan Jibir ke jihar Katsina kuma hirar da muka yi da ita da wannan lauya mai suna barista Shafi'u Umar Karfi bata fada ko ina ba sai a kunna mataimakin inspector general na ƴan sanda wanda jihar ta Katsina take karkashin sa wato AIG Tambar Yabo
to na farko dai ba wani wanda ya kawo min ƙara ni wannan zancen na fara samun shi ne ga wannan shiri da Voice of America suke yi na karfe 6 na ciki da gaskiya ranna ina sauraron Voice of America wannan shirin na sahi sai na ji wannan zancen ya taso cewa ga abin da ƴan sanda dan Kanjiba suka yi ma wata mata a dan Kanjiba ina jin wannan abin sai na farko ana gama shi na abin na fara yi shine na kira commissioner of police na Katsina na ce ka saurare Voice of America Hausa service yau cikin shirin nan nasu na ciki da gaskiya yace mini wallahi ga ban saurara ban ce to sun jawo magana an ce akwai wani dan sanda mai suna inspector Umar Iro da wani kofura mai suna Nura Suleiman sun je sun fito da wannan yarinyar daga sun jawo ta da gidan uwarta sun zo da ita charge office sun ce ta cikin shege tace ita ba ta cikin shege ba kuma bata zubar da ciki ba sai suka sa ta sheda mini cewa sun sa ta cikin wani daki suka ce ta tube kayanta suka zaunar da ita bisa ga wani banci ta tube kayanta shi inspector Umar Iro ya sa mata hannu wai yana bincikawa wai in ta haihu wai zai koga ko jini ko wani abu sannan kuma ya yana matsa ya gani wai ko madara za ta yi ta tunda ta sabo haihuwa to duk dai wannan ya gama bai samu komai ba ta ce kuma ya lallasa mata jiki kila da niyyar yaraniya ya amfani da ita ko wani abu amma dai ba ta ce ba ta yarda ba daga baya ta sakayanta ta fito daga cikin wannan ɗakin shine ta ba lauyanta labarin irin abubuwan cin mutuncin da shi wannan yaron Kabiru wanda ya neme ta bai samu ba ya haɗa kai da ƴan sanda aka yi mata to ni bayan na ji haka shine na kira su bayan na kira su ta gaya min haka su feto yana wurin shi kansa shi ma na tambaye shi me yasa kai haka kai baka san aikin dan sanda
an kira su nan Kano kenan
su nan Kano a office ina na kira su an kawo su ranar da kuka yi shirin nan zuwa Malece sun kawo na sai na ce masa to me yasa kai haka kai yanzu kai aikin dan sanda har ka shekara 30 a ce baka san ka'idar ciya mace ma sai mace ke bincikenta ko da babu ƴan sanda na wurin ku sai ka dibe wata mace haka doka ta ce mace ƴar uwarta ta zo ta bincika muku ita sannan ma ba ma dalilin yin duk waɗanga binciken da kuka yi ba dalili don ba wani wanda a shakikinta wanda ya kawo muku kara ille makiya ne suka kawo muku kara kuma kuka dauka kuma kuka zartar kuma kuka yi cin mutunci to Allah ba zai bar ku ba shi ma wannan corporal Nura Suleiman shi ma na tambaye shi saboda shi mijin nata ya ce lalle lalle ya anshi kuɗi gare shi naira 35,000 kuma sun sake shi ya tafi gida ya kwana gidansa ba sun anshi wadannan kuɗi ga hannunsa ya ma tabbatar min da cewa lokacin suka kira sa shi 5,000 kawai da yake da su sai da ya aika wa kaninsa ya kawo masa wata 30,000 dan wannan abin yana hayyace can don me Allah ba zai tona musu asiri ba
haka kuma kamar yadda muka fadi yan damfaran nan da suke cewa su aljanu ne sun sake kunno kai ko da yake yanzu kan mage ya fara wayewa wani malami a Kano ya rama dubban mutanen da waɗannan yan damfarar suka cuta da irin wannan yaudara ta su
assalamu alaikum
wa alaikum assalam barka dai baba
barka dai
amin lafiya
lafiya da
sallama Allah
ya ibada
alhamdulillah mun gode ubangiji
ya ubangiji
mun gode Allah
Allah
dama maganar da aka yi na ciwatin magana da aka yi na rawar ruwa ake magana da sahiya za a kira zan kira ajiyar da za a yi
ka ji za ka iya
insha Allah zan iya in Allah yarda insha Allah zan iya
ka yi alƙawari
in Allah yarda insha Allah
ka san auren gishe mun duk abinda muka ce duk abinda babu Allah babu manzon Allah kada Allah ne namu shi
gaskiya
duk abinda babu Allah ba ku san shi tare da Allah Allah karka na kai mu da shi
amin amin
lalle ka dan ka aure ɗan mu lalle ka za ka samu gata na duniya
to ubangiji Allah ya samu dace
domin duk wani abu da ka sani ko a cikin ku bil adama yarinya ce aure ku kan gobe gari ku tauta ta mata daidai da mijinta
gaskiya
lalle kan kuma za mu tauta ta maka
to ubangiji Allah ya samu dace
darajar manzon Allah sallallahu
alaihi wasallam
da haka mun yi nazari mun yi komi da haka mun maka sauki
to
da abinda ka sani sauki wanda duk ya sauka mun Allah ya ce shi zai sauka mashi
gaskiya
wanda duk ya kwanta ta mun wani tsananin ta mun ubangiji ya ce shine mai tsananin ta masa da kansa
gaskiya
ba kani ko ba haka ba
hasalan da gaskiya
to Allah ka ba mu ikon cocita ba
amin 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 amin
saboda haka abinda zaka bada sadaki dubu tayya goma dubu
to ubangiji Allah ya sa alheri
abinda zaka bada ke
Allah ya sa alheri
saboda haka yanzu kana da ikon bada ta yanzu
insha Allah
kana da ikon bada ta
insha Allah
saboda haka zaka sai wannan abun magana sai mu kwantar da shi sai mu ba yara su je su so mana abinda muke so so mana daidai da shi na sadaki
to
an Allah ya yarda daga nan zuwa karfe 6 za mu ga maka an kammala daura aure ga yanda za a yi ga yanda za a yi da yanda za a yi da yanda za ka ringa haduwa da matarka ido da ido
to
kam da zobi da za mu sa ta baka akwai ta zobi da wasu abubuwa dai wanda ba za mu faɗa maka ba sai lokaci ya yi
to to ubangiji Allah ya samu dace
za ka ringa ganin abin ta gaba gaba ta gaba da gaba albarkan manzon Allah ba tare da shi ba cikin darajar manzon Allah
to ubangiji Allah ya samu dace
saboda haka za ka sai wannan abin magana na adadin tama 10
to
sai a rubuta sai a turo shi sai mu fasar da shi sai mu sai abubuwan da za mu saya maimakon wannan da
to
eh
to ta ina za a tura shi
ta wannan layi ma'ana wannan kati kati ne MTN
to
za mu baya na tuje su fasar da shi
to sai da wasu kuma cikin aljanu akwai MTN din
eh
sai kuma kuna da MTN
eh
eh dan ubanka sai ji da kiska kargin aljanu ya ce dan ubanka kai ni baka dauka fa kare
ina jinka
ka mance daukar da kuka yi da wannan a Sokoto
ina jinka
tirar da kuka yi da wannan a Sokoto kai in dan ubanka in aljanu ne har kai ka ce baka san inda nake ba har kana magana da baka san kasan masallacin ubanka dan iska ina jinka in har kai kai aljanu kirki ne in akwai abin da ka iya mun kai mun wai har zaka wani wata ma 30 wai dubatayya baka ma san dubu ba kai ga dan iska amma ka san NTN wannan iskar ta da kuke insha Allah asirin ku zai tuno za ku zo hannu dan iska sai ji dan iska
to ba za mu iya jera dukkan abubuwan da wannan fili a shekarar da ta shige ba saboda yawan su to amma a wannan sabon shekara ta 2016 za mu faro ne da wani batun da ke neman dagula hadin kan rundunar yan sandan Najeriya kowa a Najeriya ya san cewar babu cibiyoyi guda biyu da suke da matukar muhimmanci wajen hana kasar barkewa kamar rundunonin soja da na 'yan sanda To a yau an waye gari wani sabon salo ya kulle cikin rundunar ƴan sandan ta Najeriya inda manya da ƙananan jami'ai suke nuni da cewar a yanzu a duk ofishin Inspector General na ƴan sandan Najeriya da sakatariyarsa mabiya addini ɗaya kawai suke ciki. Akwai gurabu masu yawa na kwamishinonin ƴan sanda da suka ce Sufeto General Solomon Arase ya ki cikawa saboda kusan dukkan waɗanda suke layi domin cike waɗannan gurabun ƴan yankin arewacin Najeriya ne. A can wani gefen akwai ƙananan jami'an da ake musu ƙarin girma suna tsallake ɗaruruwan mutanen da suke gabansu kuma duk sun fito ne daga wani yanki guda. Haka kuma wajen naɗe-naɗe ga misali daga cikin komandojin mobile guda 43 da shi Sufeto General Arase ya naɗa. Guda 19 sun fito ne daga jiharsa ta Edo ko Delta wadda suke haɗe a da. Haka kuma daga cikin komandoji guda 12 na sashin kare manyan mutane wanda ake kira Special Protection Unit ko SPU a takaice guda 9 duk ƴan kudu ne. Guda 3 ne kawai ƴan yankin arewacin Najeriya. Akwai kuma wasu jami'an ƴan sanda da aka taɓa kura saboda alaƙarsu da ɓata gari kamar ƴan fashi da makami, to amma ana komo da su cikin rundunar saboda ƴan wani ɓangaren ƙasar ne guda. Mun tattauna da wasu manya da ƙananan jami'an ƴan sanda yayin da muke ƙoƙarin mu tattauna da shi kansa Sufeto General Solomon Arase ko kuma kakakinsa domin jin martaninsu game da waɗannan batutuwa. A kasance da mu a mako mai zuwa domin jin kashin farko na wannan abu da suke faruwa a cikin rundunar ƴan sandan Najeriya. Ibrahim Alfahamir ke cewar a huta lafiya.
To madalla ka yanzu kuma ga Mustapha Nasiru ba tsare da muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridan arewacin Najeriya a wannan mako.
Da jaridar People's Daily za mu fara sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako da babban labarin ta da ke nuna yadda mafarauta a jihar Borno suke neman da a basu izinin bin sojojin Najeriya a cikin dajin Sambisa domin farautar ƴan kungiyar Boko Haram. A can gefe guda kuma jaridar ta People's Daily ta bugu wani labarin da ke nuna yadda mataimakin gwamnan jihar Kebbi Kanal Ismaila Yumpe mai ritaya ya tsallake rijiya da baya a sakamakon hadarin motar da tawagar motocinsa suka samu. Jaridar ta ce hadarin dai ya yi sanadiyar mutuwar mutane biyu. Daya daga cikin manyan labaran jaridar Leadership na nuna cewa farashin man fetur ya daga a sakamakon katse hudar jakadanci da kasar Saudi Arabia ta yi da kasar Iran. A bangare guda kuma jaridar ta Leadership ta bada labarin cewa badakalan nan ta yin kwana da kudaden sayan makamai a Najeriya ta sa a yanzu haka hukumar yaki da bata dukiyar kasa a Najeriya EFCC ta shirya domin capki kakakin jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya Chief Olusematu. Gwamnatin jihar Kano za ta kashe naira miliyan 500 domin yin kwaskwarimar ƙananan asibitocin kiwon lafiya da ke yankunan karkara na jihar. Wannan na ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar Daily Trust. A wani ɓangaren kuma jaridar ta Daily Trust ta bugu labarin yadda wani mummunan haɗarin mota ya halaka mutane 7 tare da jikkata wasu mutanen 17 a kan hanyar Shagamu zuwa Benin da ke cikin jihar Ogun. Jaridar Blueprint ta yi babban labarin ta ne da bukatar ‘yan uwa musulmi mabiya 100 Shi'a a Najeriya na neman a basu damar ganin shugabansu Sheikh Ibrahim Al-Zazzaki da matarsa da hukumomin Najeriya ke tsare da su. A can gefe guda kuma jaridar ta bugo labarin da ke nuna yadda kasar Iran ke gargadin Najeriya akan wannan lamari. A ƙarshe dai da jaridar ta Blueprint za mu kammala da ɗaya daga cikin labaranta game da mutuwar likita na farko a yankin arewacin Najeriya, Dr. Abdulmumuni Ibrahim Atta. Jaridar ta ce Dr. Abdulmumuni ya rasu yana da shekaru 97 a garin Kaduna a ranar Litinin ɗin nan da ta gabata. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To madalla sai kuma rayu da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa, murya rediyon Amurka. magana Eliasu Bello je gabashin gurbin shirin Najeriya da fatan za a isar nan da safuna daga tsilla ga shugaban asusun bayar da lamuni ta duniya sai Najeriya ba ta bukatar tallafi ko rance domin arzikin kasa yana bisa ga dogado kene shugaban kasa Alhaji Muhammadu Buhari kuma ya sheda ma ƴan kasar cewa arzikin kasa ya kama hanya saboda haka akwai bukatar rancin naira trillion 2.2 da wace za mu ci wace za mu rika mai magana Elias Bello je gabashin gurbin da kebin Najeriya nagode DOA
mai magana Hamidu Lalalabo daga nan Kalalabo ba rufi gudumar ya jar di fa jamhuriyar Niger to al'umma Niger daga nan kuna kika dan jabe zai zo mana fata na Allah ya ba mu lahiya da zaman lahiya kuma Allah ya sa ai jabe lami lahiya kuma Allah ya ba mu shugaba mai adalci mai rugon jama'a amin kuma amin nagode mai magana Hamidu Kalalabo daga nan Kalalabo gudumar ya region difa jamhuriyar Niger
daga Musa na Ghana sakon gaisuwa oi sakon na shine dan Allah ina so a yi kira ga gwamnatin jihar Niger ta duba ta lura da hanyar da ya taso daga gungun Bosa oi daga kamfanin Bosa zuwa banki ni ne ra'ayin sauraron ku a yau da kullum ina so in same su da sako ni ne Musa na Ghana da ke cikin garin Bangi marka da kallon ku Niger state nagode
mai magana ni ne mai kada ungogala di ma kwanta gore ta jihar Niger Nigeria in tiya ta kalma kalman hukumar mulki ta Ilola a cikin jihar Sokoto ra'ayina shine zuwa ga hukuncin da Saudiya ta yanke na kashe waɗannan mutane 47 matsayin Saudiya na babbar ƙasa a duniya bai kamata ta aikata wannan hukunci kai tsaye ba ya kamata ta yi hukunci na ɗaurin rai da rai akan waɗannan bayan Allah da ta wuwa hukuncin kisa saboda irin wannan hukuncin yana kawo tashin hankali a ƙasashen duniya na ku Aminu mai kafe ɗan gogala Dima Kwantagora ta jihar Niger Nigeria in kiya ta kalma a tsarin hukumar mulki ta Ilola a cikin jihar Sokoto.
To madalla kafin mu karkare baki ɗaya ga takaitattun labarai.
Koriya ta Arewa ta ce ta yi nasarar gwada harba bom ɗin hydrogen a yau ɗin nan Laraba. Sanarwar wadda aka yi ta gidan talabijin ɗin gwamnatin ƙasar ta zo ne ƙasar wata guda bayan da shugaban Koriya ta Arewar Kim Jong-un ya yi ikirarin cewa ƙasarsa ta ƙirƙiro bom ɗin hydrogen a lokacin Amurka da sauran ƙasashe sun yi watsi da wannan ikirari nashi. Jiya Talata hukumomi sun zakulo gawarwakin 'yan cirani aƙalla 36 ciki har da yara da dama waɗanda ruwa ya ci su nesa da gaɓar Turkiyya bayan da jiragen ruwan da ke ɗauke da su suka tuntsire sanadiyar tangaɗin teku yayin da suke ƙoƙarin isa tsibirin Lesbos na ƙasar Girka a cewar jami'ai da rahotannin kafafen labarai. Mutane a sassan Amurka na ta sayan tikitin samun dama mai kamar wuya ta cin babbar cacar Powerball wadda ake ganin za ta kai dala miliyan 150 a yau ɗinnan Laraba. Babbar cacar za ta kasance ta shida a yawan kuɗi a tarihin bugata. Idan babu wanda ya ci a yau Laraba, za a sake bugawa ranar Asabar lokacin da ake kyautata zaton kuɗin zai ma daɗa ƙaruwa.
To Allah ba mai rabo sa'a, ina ma ka ci wannan miliyan ɗari. To masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau, sai kuma can da la'asar idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku je mu da waɗansu sababbin shirye-shiryen cikin har da himma ba ta garago na Ladan Ibrahim Ayawa. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da shi Malam Sidi da ma Charles Hall duka da kowa ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu je mu kwanta mu kwana lafiya da alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.